Baba Suda, Sarkin labari.
Wata gobara mai tashi babu gaira babu dalili tana cin dabbobi da kayan amfanin gona a ƙauyen Ngoggo. An ci gaba da kashe ta, ita kuma tana ci gaba da tashi.
Kallawa kasar ba ta ci wajen dabbobi 17 da ta guda daya.
Wata uwa ta manta yayayen ɗanta su kutun da guda a babirin a daidaita sau lokacin da ta je gidan biki.
Ta manta shi a cikin ɗan sau kuma da ta je gidan biki sai ta gabata ganshi ba. To shi ne hankalinta ta ishe ta waya.
Cikakkun waɗannan rahotanni har ma da wasunsu da kuma fannin nan namu na. Za su zo a cikin shirin na wannan rana sai ku dakace mu. Mai sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke muku lale marhabin da sake jibinta al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Litinin. Me laƙabin Monday tushen aiki wai ko nasara na tsoranki. Kuma mu ma ko da ba nasarawan ba, amma dai da alama shirin namu yayi fitar Monday ɗin, domin dai yayo muku guzurin rahotanni iri daban-daban a cikinsa, waɗanda gabanin fara warwarar zare da abawarsu za mu yi mabuɗi da karatun labarai.
Ƙungiyar tsofaffin shugabannin ƙungiyar ɗaliban jami'ar kimiyya da fasaha ta Wudul KUST ta bayyana rashin jin daɗinta kan yadda ƙungiyoyi a jami'ar suke tallata sirrinta a duniya maimakon bin hanyoyin da suka kamata don warware matsalar. Warsanarwa mai ɗauke da sa'annin sakataren ƙungiyar Komada Sa'id Ibrahim ta rawaito cewa ƙungiyar ta ce fitar da sirrin jami'ar tun gabanin bin matakan cikin gida abu ne da zai zubar da ƙimar makaranta a idon duniya, ya kuma taɓa darajar ɗalibanta a halin yanzu da ma waɗanda ta yaye. Sanarwar ta kuma buƙaci dukkanin wasu ƙungiyoyin jami'ar da suka haɗu da ta manyan malaman jami'ar ASU da kuma ta ɗalibai har ma da duka sauran ƙungiyoyin da suke da alaƙa da jami'ar da a koyaushe su fara bin matakan cikin gida da doka ta tanada don warware kowace irin matsala gabanin fitar da ita a kafafen yaɗa labarai. An buƙaci al'ummar ƙasar nan su mai da hankali wajen yin noma, musamman noman gyaɗa, duba da muhimmancinta a fannin tattalin arziki. Ministan harkokin noma Alhaji Muhammad Sabanan Nune ya bayyana hakan yayin buɗe wani kamfanin man gyaɗa na 'yan ƙasar China da ke Jogana a nan jihar Kano. Ya ce ta hanyar sarrafa gyaɗar mutane da dama za su sami aikin yi domin dogara da kai. Ya kuma ƙara da cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da taimakawa manoman don ganin harkokin noman sun ƙara bunƙasa. Aliyu Wali daga sashen labarai.
To kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau, Jakadiya Zainab Muhammad Abubakar za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na shirin da ya gabata, wanda ya kalli batun yadda aka gurfanar da wani matashi a gaban kotu da takaddun tuhuma guda biyar duk shi kaɗai a lokaci guda.
Za mu fara da saƙon Hassan Muhammad Na'ibawa, inda yake cewa don Allah matasa a nemi sana'ar yi, a daina haurawa gidan wani. Haba saurayi, kamar ka zauna kana sata, Allah ya shirye ka ya sa ka gane saƙo daga Aisha ta Yusuf Rijiyar Lemu. A saƙon Yahaya mai zamani unguwa uku cewa yayi, kai matasa ya kamata ku nemi sana'a domin tsira da mutunci, kai kuma matashi mai satan mashin Allah ya shirye ka. Shi ko Khalifa Rabi'u Gabari ya bayyana ra'ayinsa ne kamar haka: ɓarawo saboda ƙarfin hali hadda bayyana kayanka, to me ribar ka ai ga irin ta nan. Kai to matasa, a tashi a nemi halak, a daina biyewa san zuciya. Saƙo daga Kamal mai aski Ciranci. Shi kuwa Habibu Bas Makola cewa yayi, Allah ya tsare mana samarinmu ya kuma shirya mana zuri'a. Ita kuwa Hawwa'u Mustapha ɗan durinmu cewa take, Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu, Allah ya shirye ka, amin. Za mu ƙarƙare da saƙo Ba Asiya Ali titin Alasura, inda take cewa Allah ka tsarkake mana zuciyoyinmu. Kai kuma saurayi, Allah ya shirye ka ka nemi sana'ari. Masu saƙon fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta saƙonninsu ba, mun gani muna godiya, Allah ya bar zumunci.
Tuma dalla, jigon rahotanninmu a yau zai kalli batun yanda wata uwa ta manta yayayen ɗanta su kutun da guda ɗan shekaru biyu a babirin a daidaita sahu lokacin da ta je wani gidan biki a unguwar Sauna Kawaji. Tarƙashi, ka ji sai ka ce wani kayan wanki. Da fari dai matar ta hau babarin a rere ta sawunne a kofar dan agundi ita da sauran mata da yara suka kuma yi irin loading nan har ta kai an saka yaran a dan saman bayan babarin a daidaita sawun gurin da ake kira maleji kuma bayan sun je gidan bikin ne sai suka sauka su da sauran irin kayan bikin su na mata amma wani abun mamakin sai kawai ta manta da yaran a saman malejin baburin a daidaita sawun har sai bayan sun je gidan bikin sun fara hada-hada wani tudu wani gangare sai kawai ta tuna cewar ai fa ta taho da yayyen danta wannan unguwa saboda dama can a baya wai bata saba zuwa da shi unguwa ba makaranta ake kai shi idan za ta unguwar dan haka wannan ne karo na farko da ta zo da shi unguwar wai shi yasa ta manta nan fa hankalinta ya tashi shi kuma direban a daidaita sawun bai kula ba har sai da ya dauki wasu fasinjan ya kai su giginyu daga can kuma ya sake daukan na zurod ya kai su anan ne kuma ya dauki wata wacce zai wuce da ita can cikin medala unguwar su ya tashi kenan inda wannan mata ta ga wannan yaro a bayan baburin a daidaita sawun ta ce masa kai kaga yaro fa dan haka ya koma saunan ya kuma binciki gidan bikin ko zai same ta amma ba a dace ba daga nan kuma ya sake dawowa kofar dan agundin inda ya dauke ta nan din ma san makal sai ya wuce shalkotar hukumar hizba da ke shara ɗaya kai wannan yaro su kuma suka fara yaɗa hoton yaron a internet ita kuma sai ta kira wani dan uwanta da ke sana'a a kusa da shalkotar hukumar hizbar suka kuma je hizbar aka tabbatar da cewa yaron ne su kuma hizbar suka ce ba za su ba ta dan baya sai ta kira mahaifin yaron inji mataimakiyar babban kwamandan hukumar hizbar a bangaren al'amuran mata malama Ummu Kulsum Kasim
muka ba ta umarnin cewa ta zo da mahaifin yaron dan mu san me ya faru wani irin sakaci ne shin yaron ma tana bashi kular da ya dace a gida ko kuwa a'a to wanda dai taki to duba da cewa kullun hizba kokari take ta daura aure ba ta warware shi ba saboda bamu sani ba wata kila idan samo shin zai iya zama matsala a tsakanin auren nasu muka hakura amma muka ce lalle sai ta kawo wakili wanda zai zama mata garanto wanda kuma ta kawo sannan kuma aka dauki wannan da bayan gargadi aka bata danta
to malamar dai ta kuma ce ko da dai wannan mata daga yankin Dawanau ta fito amma dai lafiyar ta karau da hankalinta sai dai kawai a iya cewa abinda ta yi yafi kama da sakarci ne
san ka ce sakarci ne baka kuskure ba sannan kuma in ka ce karya doka ne ta Allah shi ma baka kuskure ba duba da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyya dukkaninku masu kiwo ne kuma za a tambaye ku akan abin kiwo
to da yake lokacin da muka je sun riga sun ba ta dan nata sun kuma sallame ta basu kuma ba mu cikakken bayanin yanda zamu zanta da ita ba watakila dan saboda gudun matsalar auren ne amma sai muka lalubi dan uwan nata wanda ya mata garanto tunda dai shi yana sana'a ne a kusa da hizbar inda yace al'amarin bai kashe mata aure ba amma dai tabbas mai gidan nata ina Kaduna wanda kuma da aka kira shi ta waya aka sheda masa yayi mutukar fada da gasken gaske
ta manta shi a cikin dan sauduma da zai gidan buki sai ta ga bata ganshi ba to shine haka lente ta shi ta waya to ni kuma ina kusa da wajen shine naje can na samu issue din yana nan aka nuna min shi na ganshi sannan nazo muka zo da ita sannan suka ja mana kunne dai suka yi mana fadakarwa akai kuma suka ba mu yaro shi mai gida dai ya dai fada ya nuna dai kamar ba kulawa
to da yake duk iya kokofin baba Sudan ba mu samu magana da wannan mata ba amma dai mun karbi lambar wayar dan sawun da yake wannan yaro hizba mun kuma kira shi mana karin haske
ka zuwa ka za ka shiga kawai ta yaro a bayan adeyi sau wannan yaron fa a bayan adeyi sau sai nake cewa wani yaro kuma sai take cewa a ai ga yaro a bayan adeyi sau sai nace to ni ban dauki wasu mai yara ba waɗannan mata da na fara dibawa yankin da dan abun duwa sauna sai masu yara na ma zo na taho gida da yaron saboda zan kawo sako na ce musu ai ga shi a adeyi sau a kawo min shi kaza da kaza shekara biyar ina aikin adeyi sau ban taɓa samun irin wannan abun adeyi sau na ba labarin ma ni dai ban taɓa ji ba gaja
to wannan dai shine jigon rahotannin nama a yau wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya 0809 114 495 mu na dakunku. To anan kuma masana ne irin su farfesa Sani Lawan Manumfashi dake sashin ilimin zamantakewar dan adam a Jami'ar Bayero yake cewa rashin daidaiton kwayoyin halitta na cikin jini tsakanin miji da mata na daga cikin dalilan samuwar kisa a tsakanin ma'auratan.
Wai matsala ta abin da muke kira hypoglycemia, wato karancin low blood sugar a cikin jinin mutum. Wanne yake dalilin wannan? Akwai abin da muke kira insulin. Idan kwakwalwa tana fitar da insulin da yawa, ana samun low blood sugar. Wannan hypoglycemia din kuma yakan kawo dacin rai, yakan kawo saurin fushi, yakan kawo saurin hazuka, yakan kawo karancin tunani na idan ne abu kaza me zai biyo baya. Idan aka samu wannan matsalar ta hypoglycemia, ana iya samun matsalar ta kisa kai tsakanin mace da miji, ko mace da kashe miji, ko mace da kashe miji.
Ya kuma ce akwai rashin ilimi ma, domin dai akwai bambanci tsakanin ilimi da karatu.
Idan karatu bai hana ka kisan kai ba, bai hana ka sata ba, bai hana ka ƙarya ba, bai hana ka sanfa ba, bai hana ka murafunci ba, wannan kai karatu amma ba bai ilimi.
To da fatan Allah ya kyauta, amin. A nan kuma wasu zababurawan su Musa dangin Nomau ne, su kimanin 25 suka farma wani ɗan kwamiti da Sara da Suka, har ta kai sun hallaka shi saboda ya hana su satar tumakin al'umma a unguwar Sabon Sara da ke ƙaramar hukumar Gwale. Kamar dai yadda mai unguwar yankin ya shaida azantawarsu da manema labarai.
Kare dukiyoyi da rayukan al'umma na wannan yanki namu baki ɗaya a tsaye yake akan al'amari. Ba wai unguwar Sabon Sara kawai tsaye yake wannan aikin ba, a wajen unguwanni ne guda 17 wanda duk ina daga cikin yan kwamitin da suke kewaye wannan unguwannin. Wanda yanzu ka duba inda ya samu wannan iftila'in, ai ba ma a Sabon Sara ba, ya same shi ne a wajen kwalwa zuwa alfindiki, wanda bamu da ci abun ba, kuma sai abun gashi ya zama shine ajalinsa. Dan haka dukkanin mu mun kadu, abun ya tayi mana da hankali. Ai dama wannan aikin Allah ne, dan ba kudi yake ba mutum ba.
Su ma wasu ƴan uwan marigayin mata sun bayyana alhininsu.
Wato halayyar almai kyau ce. Ni din nan ina daga cikin kanuwar wasa wacce ike ziyara ta, ike zumunci duk sanda ije. Akwai sanda ake da la'ila a kofar gidanmu, duk sanda ije gurin da la'ilin na sai ya shiga guri na, mun yi zancen zumunci. Allah subhanahu wataala iji kansa yi masa gafara. Allah ya bi mana haƙin mu. Aliyu yaro ne mai zumunci, a ranar juma'a muna tare da shi, a ranar asabar da daddare akai masa wannan illa. Allah ya mana sa kaiya.
Muna fatan dai Ubangiji Allah ya ji kansa, ya gafarta masa, ya kuma karɓi shahadarsa, amin. To a yayin da zababurawan su Musa dangin Nomau din su kimanin 25 suka sanadiyar mutuwar dan kwamitin saboda ya hana su satar tumakin al'umma, ita kuwa wata gobara mai tashi babu gaira babu dalili ta kuma cinye tumakin har ma da sauran dabbobi da ma kayan amfanin gona a ƙauyen Alami dake ƙaramar hukumar Ungogo, an ci gaba da kashe ta, ita kuma tana ci gaba da tashi. A zantawar wakilinmu Abba Isa Muhammad da wani mazaunin yankin Jamilu Ismail, ya ce yau kana uku kenan gobarar tana tashi a lokuta daban-daban, ana kuma kashewa tare da yin addu'o'in Allah ya kawo ƙarshen al'amarin.
Sallawa ka saraba ta shi wajen 17 da ta guda daya. Wallahi ba gano abinda da yake haddasa gobarar nan ba, saboda wutan nan haddama sai da ta kama a wani gida ma.
To tsawon kwanaki nawa kenan take tashi?
Ya kama kwanaki wajen 4 kenan.
Jamilu Ismail ya kuma buƙaci al'ummar musulmi da su taya su addu'o'in samun yayewar al'amarin.
Gaskiya kokarin da dai ake yi, ana kokari dai, ana kashe ta dai, har yanzu dai addu'o'i dai ake ta yi dai, dan ko ji a sauke tsari kusan kullum dai ta sauke Qur'ani, taimaka mana dai.
To ko da a makon jiya dai, lokacin da aka yi zargin wata mata ta kone kanta a ɗaki saboda zafin kishi a garin Gayawa da ke wannan ƙaramar hukumar ta Ungogo, sai da muka jiyo wasu daga cikin al'ummar garin na Gayawa suna cewa za su yi hijira daga yankin, tunda dai masifu suna ta faruwa. Har ma wani yake cewa ƙaddara ce ko ina mutum ya je tana iya bin sa.
A wannan unguwar ma tashi zami daga unguwar. To wannan masifa tana faruwa a wannan unguwa, yau wannan ce ya kone, wannan ce an kona shi, ni ina da gida a nan gurin, amma zan sayar in tashi.
Ai wannan abu shi ne kaddara ne, duk abin da kaga ya faru akan bawa kaddara ne, ko ba haka bane ba? Duk inda kaje in dai Allah ya sanadiyar ta inda zaka rasu, ka rasu. Kuma wannan abu da yake faruwa ba iya garin Gaya zaka ji irin wannan al'amura suna faruwa ba, gurare kasa kasa zaka ji al'amura suna faruwa na kan irin wannan al'amura, sai dai mu ce inna lillahi ci wayannan alheri ji una kuma mu tsaya mu gyara zakatun mu da tarbiyar yayan mu da mu kan makan al'amura irin wannan abubuwa da suke faruwa
to dama ai shi gujewa hukuncin Allah masu iya magana suka ce gudurin tarar da shi ne domin dai gashi a yanzu tun ma kafin su kai ga fara yin hijirar an sake samun wani ibtila'in a wani ƙauyen na daban dake wannan karamar hukumar wanda muke fatan Allah Ubangiji ya takaita ya kuma kawo ƙarshen irin waɗannan ibtila'o'i amin kuma a hannu guda jakadan labarin na ci gaba da bibiya dan ji daga bangaren waɗanda ibtila'in gobarar ya ritsa da su da ma mahukunta a yankin to labarin gobarar mai tashi babu gaira babu dalili ta kuma cinye dabbobi da ma kayan amfanin gona a ƙauyen na Alami dake karamar hukumar Ungogo na ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafin mu na Facebook inda al'umma da dama suka bibiye shi dan haka ne ma jakada Abdulkadir Muhammad Tukuntawa ya leka mana shafin
da sakon Khalid A Musa zamu fara inda yake cewa ya salam Allah ya kiyaye su kuma waɗanda abin ya shafa Allah ya maida alkhairi to fa gobara ana kashe ta tana ƙara ci wannan abin dubawa ne sako daga AA mai rai zakirai Allah ya kawo musu ƙarshen wannan lamari sako daga Aminu Ubali Algayawi a sakon nan ZFKD Kumbotso cewa yake ya salam Allah ya ba su hakurin jure rashin dukiyar da suka yi Allah ya kare faruwa hakan anan gaba shi kuma Musan Tallagar ko bayyana ra'ayinsa yake kamar haka tabijan Allah ya kiyaye faruwa hakan anan gaba Allah ya mayar musu zalahirin abin da suka rasa subhanallah Allah ya kawo ƙarshen ta ya kuma kare sake faruwar hakan anan gaba amin bisa yanayi na lokaci da sakon Fiddausu Ibrahim na Ibawa zamu dakata inda take cewa dukkan wata gobara maganin ta Allah Allah ya takaita ta su kuma Allah ya mayar musu da alkhairi masu sakonnin fatan alkhairi mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci
to kuma dai za ku iya bibiyar shafin namu na Facebook da Ala FM Kano 88.5 dan ganin irin labaran da muke sanya muku ko kuma ma ku ziyarci shafin mu na internet www.dalfmkano.com dan ku saurari shirin kaco kan baki daya ko ma shirye-shiryen tashar kai tsaye duka dai a wannan shafi mu ne muku godiya kuma yanzu lokaci ne da zamu gayyato jakada Ma'az Musa Ibrahim wanda zai shigo a cikin fannin nan namu na
So da yawa al'umma kan bar jaki su je su dinga dukan taiki musamman ta wajen neman ilimin addini da kuma na zamani wanda rashin neman ilimin na da matukar illa a wajen matasa da ma yara masu tasowa baya da shagala wajen neman duniya su kuma yi buris da neman lahira a wasu lokutan hakan na iya janyo faduwar guzuma ba kwance uwa kwance ma'ana babu duniyar haka kuma babu lahirar wa iyazu billah to sai dai yan karin magana na cewa mutuwa rigar kowa domin dukkan mai rai sai ya sanya ta neman ilimi da aiki da shine kadai zai iya kawo sauki wajen sanya rigar musamman wajen yin addu'o'i domin neman tsirararar gobe kiyama wanda a mafi yawan lokuta mutuwar kan zo ne kwatsam ba tare da ta buga kofa ba sai dai ga dukkan mamacin da ya riske ta na bukatan addu'a wajen al'umma sallar gawa na ɗaya daga cikin mataki na farko da ake bukatar yin ta a wajen al'ummar da suka taru baya da kabbarori da ake yi guda hudu a yayin sallar gawar kuma kowace kabbara akwai addu'ar da musulunci ya tanadar domin yin ta duba da muhimmancin yin addu'ar ga su al'umma a wajen mamacin yasa tabdijan ya shiga lungu da sako ya kuma ji ta bakin wasu daga cikin al'ummar kowace addu'a suke karantawa shi mamacin a yayin sallar
ni na taba zuwa sallar jana'ida
wace addu'a kake yi
kawai salati nake yi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
addu'a da nake tace Allahumma ayyana wa hamu mutana gaskiya ina karanta mai ayatul kursi da kulhuwal lahu qaba uku
sai ina da yi motsa baki ne amma dai gaskiya ba abin da kai nake fada dai a zuciyata
ina yi mashi addu'a ubangiji Allah ya ji kansa Allah ya min rahama Allah hada shi da ma'aiki Allah sha da shiro al-kausara
min haka da kana kuma fiyari da kuma kuma hana kai da kuma tata ne kure
to da yake tabdijan burin sa shine ya jo daga wajen al'ummar ya kuma dora su a hanya hakan ne yasa ya yunkura domin neman mafita ya kuma tafi kai tsaye zuwa ga ahalin abin wanda anan ne ya ci karo da Malam Salihu Isa Sani mai nagi ko a ilmance musulunci ya tanaji addu'ar da ake yi yayin sallar gawa
to shi mai bin sallar jana'iza tace sallar gawa ya zo a cikin sahih Buhari kitabul jana'iz annabi sallan ya koyar da addu'o'in da ake yi a tsakanin kowace kabbarori da limamin da yake sallar dan haka ita wannan addu'ar ita ake so mu mutum ya karanta ta da Larabci kuma ba zai iya ba da kowane irin yare yake yi zai karanta ta ita ce Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu in mace ce Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha waj'al al-jannata maswaha wa ghassilha min kadaya kama yunqa as-sawl al-abyad min ad-dams ita ma kuma akwai sabanin ruwayoyi akan kala addu'a amma duk wacce ka dauka wacce take a cikin hadisi karanta to ta wadatar ba a karanta fatiha ko sura a cikin sallar jana'iza sai dai ka karanta wato ita wannan addu'a da ta tabbata a cikin sunna in kuma ba za ka iya ba sai kai da harshenka kai masa addu'a a tsakanin wa'annan kabbarori da liman yake wannan Buhari da Muslim duk sun ka a cikin kitabul jana'iz kuma sharar da muke ba mutane shine ko da mutum zai bai je makaranta ba sai ya tambayi malamai cewa ga ya ake yin wannan addu'o'i na sallar jana'iza don mutum ya samu saukin fahimta kuma ya aiwata a matsayin sa na musulmi
to da fatan dai sako ya isa gurin da ake so ku biyo mu wani makon idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu a wani sabon fannin namu na Mu'azzu Musa Ibrahim Baba Suda
to mai sauraro daga fannin namu na tafdijin ne shirin na wannan litinin ya kammala a madadin Nafi Salisu da taimakon Aminu Ahmad Abbas waɗanda su ne suka sada ni da ku sai abokan aiki ɗan biyar sarakan zazu ni kuma da na shirya na gabatar Ibrahim Abdullahi soran dinki nake cewa tammad bihamdillahi wassalamu alaikum.